إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله إكوة الإسلام حظ الإسلام أبنائه بالألفة والحب ذات البين فإن في ذلك خير وقوة بدا الإسلام بهذه الخصلة المرموقة فإن في ذلك هداية وبلوغ المرام قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ومن تذكار النعمة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الخير في من يؤلف في من يؤلف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف عباد الله أرأيتم فيما أدبنا ربنا في الاجتماع على الخير حتى في الدعاء أي لا تدع لنفسك فقط دون إخوانك من دعا لأكيه في أن ظهر غيبه بؤس ملكا فقال ولك بمثل أقول ما قال إن صوب فمن الله وإن أقطعت فمن يمين الشيطان فاستكبروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna yaba masa muna neman tanyonsa da kuma agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiriye Allah ka samu cikin shiriyin bayinka haka nan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala kuma muna ƙara maimaita wannan shahadar bisa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya turo shi da addinin musulunci da alqur'ani gaba daya wanda bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yi uwana cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alqur'ani mai girma haka nan babu shiriya da take shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka nan babu shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan haka ya bayin Allah a yau muna yini ne na 24 ga watan Shawwal hijira da shekara 1445 futubar mutu yau a wannan masallaci na mai tarun albarka na Madina Quarters dake kan kwanar shiga unguwar Rora Bridge a nan fadar jihar Gombe za ta yi magana ne game da wata damuwa da take damun al'ummar musulmai wanda ko musulunci ya kiraye mu akan wannan mas'ala din a gurare daban-daban cikin alqur'ani kuma bin wannan kira shine alkhairin mu a duniya da lahira saba mawa wannan kira shine abin da yake kawo mana cikas da matsaloli a cikin wannan rayuwa wanda ba su da iyaka hatta shi kansa addinin a dunkule abin da ke kira gare shi kenan. Wannan matsala ya ƴan uwa ita ce al-ulfa, haɗin kai da dunkulewa akan gaskiya. Babu shakka musulman yau suna da kishirwa ta wannan matsala ɗin. Kada mu zamto irin wanda Ubangiji yake kwatanta su cewa a wala takunu kallazina kafaru, kada ku zamto kamar wanda suka kafirta suka rarrabu can da can da can. Kar ku zamto allazina farraku dinahum wa kanu shiya, wanda suka rarrabu cikin addinin suka zamto kungiyoyi kungiyoyi. To Qur'ani kullun jan hankalin mu yake kar mu kwaikwayi waɗancan. Mu aikin mu dunkulewa kan gaskiya da taimakon juna, wannan shine babban kiran da addini yake yi. Bayan Allah mu sani cewa a musulunci Allah ta'ala ya mana arziki ta kowace irin fage, harkar masu ilimi, harkar mawadata, harkar waɗanda Allah ya ba su mulki da jagoranci, dukkan wata baiwa ta faɗa aji, to Allah ya yi wa wannan addinin ta goma shi da ita. Sai dai babbar matsalar mu da cikakken mu shine bamu da haɗin kai. Rashin haɗin kai shine yake ja mana wulakanci, yake jawo mana abin da zamu iya mu gaza mu kasa iyawa. Duk al'ummar da ba su da haɗin kai to sun zama toka gusa'u sayle, kamar kumfaci a saman kogi, komai iya iya karata. Amma duk lokacin da kuka zama to kuna da haɗin kai, kun dunkule akan gaskiya, to babu shakka za ku cimma abubuwa da yawa. Ya yi kuma masu albarka hatta musulunci bisa kira da yake na haɗin kan al'umma ƴaƴansa, sai aka ce kullun sai mun haɗu sau biyar wajen gabatar da sallah ta farilla cikin jami'i, tun daga asuba har zuwa isha'i. Malamai sun ce bayan sauke wajibi daga Allah, kuma wannan iya nuna mana mahimmancin haɗin kai. Wane malami ne, wane limami ne, wane mahaddisi ne, amma sai aka ce su haɗu a guri ɗaya, su tura limami ɗaya ya jagorance su kan ibada ɗaya mai manufa ɗaya. Sai aka ce idan kuma sati ya zagayo kamar yau, a samu gamayyar masallatai na wannan yanki, a dunkule a yi juma'a. Wannan iya nuna mana haɗin kai. Bayan juma'a kuma aka ce idan shekara ta yi wanda Allah ya bashi iko, a dunkule a je a yi aikin hajji a ƙasa mai tsarki. Duka wannan ibada ce ijtima'iyya, ibada ce wanda ake haɗuwa a guri ɗaya a yi, domin manufar cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, cewa al'ummarku al'ummar ce guda ɗaya inji Allah, kuma ni ne ubangijinku, ni kare za ku bautawa. Bayan Allah mu sani cewa musulunci ya kwadaitar da ƴaƴansa wajen haɗin kai da dunkulewa a guri ɗaya da kuma son juna. Mu so juna sannan mu dunkule a guri ɗaya. Idan muka yi wannan za mu fi ƙarfin abokan adawar addinin, kuma dukkan wani mujrimi cikin addinin babu shakka zai ji tsoron masu addinin cikin addinin. Amma rashin haɗin kai da rashin goyawa gaskiya baya to iya jawo mana fashal, iya jawo mana ɗaiɗaicewa, iya jawo mana gamu, amma ba mu da ƙarfi. Allah ta'ala yana cewa mu haɗu akan gaskiya, kada mu rarrabu, kada mu zamto fashal. Idan mun rarrabu to fashal zai shiga cikinmu, ya zamto ba mu da wani tasiri, ba za mu faɗa aji ba, sannan ba za mu hana a hannu ba, wani iya cikin matsala wanda rashin haɗin kai yake haifarwa. Bayan Allah masu albarka mu sani cewa musulunci ya umarce mu da wannan fa inna fi zalika khairun wa quwwa, domin a cikin haɗin kai akwai alkhairi sannan kuma akwai ƙarfi wajen dunkulewa a guri ɗaya. Musulunci ya fara da wannan ta'ada mai albarka, mai ainihin alkhairi cikinta, shine haɗin kan ƴaƴansa. Fa inna fi zalika hidaya, domin a cikin haɗin kai akwai shiriya, akwai kuma kaiwa kan abin da aka yi rufi. Allah ta'ala yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'an, ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya. Igiyan Allah suka ce Al-Qur'ani, suka ce sunnar manzon Allah, wa'azu daga cikin malamai suka ce ainihin addinin musulunci. Mu yi riko da addinin musulunci, mu yi riko da alqur'ani, mu yi riko da sunna jami'an gaba daya mu inji Allah, mu rike gaba daya. Wala tafarraqu, kada ku raraba. Allah ya ce kada ku samu fashal, kada ku zamto ba ku da hadin kai, ku dunkule a gu daya da manufa guda daya kan gaskiya. Allah ta'ala yake fadawa sahabbai a wancan lokaci, wadhkuru ni'matallahi alaykum, ku tuna irin ni'imar da Allah ya yi mu. Idh kuntum a'da'an, dacin kuna abokan gaba da juna. Ku duba yanda tarihi bai mantawa tsakanin wa'ansu kabilu na Larabawa kamar Ausu da Khazraj, an ce sun shafe wajen shekara 40 suna yaki akan kabilanci, akan abin da bai kai ya kawo ba, an kashe dubban ɗaruruwan mutane. To sai Allah ta'ala yake cewa dacin ba kuna abokan gaba tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa, ana ta kisan kai, ana ta zubda jini. To amma sai Allah ya muku baiwar addini, ya dunkule ku gu daya, kuna abokan gaba a jiya, amma a yau fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya hade tsakanin zukatanku. Idan kun duba tsarin sahabbai a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, sun sha bamban da yare da kabila da launin fata. Ku duba ga tsantsar Qurayshawa irin su Abubakar, Umar, Usman, Aliyu, Allah ya kare da su. Idan ka duba ga irin su Bilal bin Rabah, mutumin Afrika ne, bakin fata ne. Ga irin su Sahibul Rumi, mutumin Italy. Ga irin su Salmanul Farisi, mutumin Iran. Duka amma sun zama ƴan uwan juna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan launin fatar da launin yaran da bambancin ƙasa da gun zama, duk musulunci korasu yake. Me musulunci ya sa a gaba? Addinin da raye addini, da kuma dunkulewa a kan murfa ɗaya. Shi ne Allah ke cewa fa'allafa baina qulubikum, sai Allah ya haɗe tsakanin zukatanku. Fa asbahatum bi ni'mati ikwana, kuka waye gari ku zama ƴan uwan juna cikin addini. Yasa ya ƴan uwa, ba ƴan uwantakar da tafi ƴan uwantakar addini. Duk wanda addini ne ya haɗa ku da shi, to wannan ƴan uwantakar ita ce ƴan uwantakar da Allah yake alfahari da ita. Ita ce irin abota ko ƴan uwantaka da Allah ta'ala yake cewa har a gaban Allah za ta muku tasiri a gobe alkiyama. Hadisin Abu Huraira, Allah ya kare da shi, wanda manzon Allah yake cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, akwai rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafaraqa alaihi, akwai mutanen da suka hadu dan Allah, suka yi abota, suka hada kansu akan gaskiya. To Allah ya ce zai ba su kujera a inwal arashin Allah gobe alkiyama. Kuma Allah ta'ala yake cewa al-aqilla yawma izin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, dukkan wa'ansu abokai, dukkan wata haduwa da aka yi, to Allah ya ce za ku tashi kuna abokan adawa da juna, sai abota ko haduwar da aka yi ta kan tsoron Allah. Wannan Qur'ani ne yake ba mu wannan labarin ya aikuwa. Haduwa kan tsoron Allah da dunkulewa kan gaskiya ita ce haduwar da za ta amfana da masu ita a gobe alkiyama. Mu sani ya ƴan uwa masu albarka, musulunci iya tunatar da mu wannan cewa, mu sani da cewa al'ummar sahabbai sura rabu kafin manzon Allah ya zo, kafin musulunci ya zo, da can kowa ya kama gabansa. Amma zuwan addinin sai ya sanya musu haɗin kai, zuwan addinin sai ya dunkule su a gu ɗaya. To abinda ake bukata da mu kenan. Duk wani bambancin unguwa da bambancin tutar jami'iyya da bambancin yare da wani tsago na mak a fuska da sauransu, duk musulunci ajiye su yake a gefe. Me yake bukata? Ka shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To fa asbahatum bi ni'mati ikwana, mun zama to ƴan uwa cikin addini. Addini ya hada mu, manufar mu daya, ko makoma daya muke sa ran samu a gobe alkiyama. Daga cikin irin tunatar da ni'imar da Allah ya yi wa manzon Allah, Allah da kansa yake wa manzon Allah tuni cewa wa allafa baina qulubikum, ni ne na hada ma kan sahabban kai Rasulullah. Duba yanda Allah yake ambata ni'imar hadin kai a matsayin ni'ima ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam, na hada ma kan sahabban ka a gu daya. Idan ka ce ai gabar, gabar za a yi. Idan ka ce ai yamma, yamma za a yi. Idan ka ce a zauna ko a tsaya, duk abin da ka faɗa yi za a yi. Domin Allah ya sako da al'amarinsa cikin al'amarin sahabbai. Allah ya dunkule su a gaban manzon Allah gaba ɗayan su sai Allah ta'ala yake cewa law an fakata ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim da kudi zaka bayar ka ciyar da abin da ke ban kasa gaba daya to hakan bi sai hada maka su ba walakin Allah allafa baina Allah ne sanya musu wannan hadin ka saboda haka duk abin da za ka gani ana bin ka ana jinjina ma akan abin duniya to bakin sa baki amma zuciyar bata yadda ba amma son zuciya da hadin kai cikin zuciya shine alkhairi ya yanwa ku duba ƴan uwanmu ƴan siyasa yau kana kan kujera ba irin abin da ba za a faɗa ma ba ba irin binka da ba za a yi ba amma Allah ya kawo ƙarshen zaman ka kan kujiyar kaga ya zaka karke da wani al'umma ku duba masu dukiya a yau yanda ake musu wani ma in ya bari ya ba da fiska har su jira sai a masa akan abun duniya da ke hannunsa amma Allah ya jarraba ya kwace abun duniya a gaban da za a kwace da shi sai ya zamto iya magana ba mai sauraron sa in ya zo ku ba wanda ya san wanda ya zo domin abu ne wanda ake yin sa akan ƙarya akan duniya mu nemi hadin kan gaskiya ya al'umma ko ba inda ake samu hadin kan gaskiya cikin addini a cikin addini a cikin masallaci a cikin sunna ana ake samu hadin kan gaskiya ka so ni dan Allah na so ka dan Allah idan nayi kuskure kar wannan son ya hana ka fada mun kuskure na kar wannan son ya hana ni fada ma kuskuren ka mu haɗu mu gyara mu so juna dan Allah wannan shine abin da musulunci ke kiran mu yayin ba idan ba mu yi wannan ba hatta dadin addinin ba za mu ji shi ba in dai ba mu da hadin kai wallahi dan donan addinin ba za mu ji shi ba ba za mu samu alkhairi fiye da rabi da cikin addinin ba amma yau ya ƴan uwa mu duba yanda gaba ta yawa a cikin al'ummar musulmai yanda hasada ta yawa yanda shirka da zamewar kafa da cin dunduniya duk kuma a cikin ƴaƴan musulunci idan da hadin kan gaskiya duk wannan cututtukan ba za mu hauka su ba amma rashin hadin kai na gaskiya ya sa yau musulmai sun wayi gari a cikin wannan mummunan dabi'un abubuwa wanda kafirai wanda ba su da addini wannan halayyar su ce ba halayyar musulmi bace halayyar yahudawa ce halayyar maguzawa ce halayyar mutanen da ba su da addini ne hasada bakin ciki gaba zamewar kafa rashin bawa juna uzuri duk wannan ba aikin musulunci bane musulunci ya cika da son juna na gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul janna hatta tu'minu ba za ku taba samun damar shiga aljanna ba inji manzon Allah har sai kun yi imani sannan wala tu'minu hatta tuhabu imanin bai samuwa sai ku so juna ashe kaunar juna dan Allah tana zama sababin tafiya aljanna tana zamto sababin karuwar imani idan har an so juna dan Allah an so juna dan gaskiya kuma duk wannan matsalolin na amrarul qulub za mu kore su daga cikin mu duba yau irin wannan bala'o'i da ake cikin su tsakanin yaran mutum daya ko abokan aikin mutum daya ko masu rayuwa karkashin goga daya a kasuwa ne a siyasa ne a mulki ne a ina ne waɗannan masu zama karkashin inuwar mutum daya idan ka tara irin waɗannan majalisan guda goma da kyar zaka fadda guda ɗaya ko biyu wanda ba hasada ba gaba ba cin dunduniya ba tsafi ba shirka a wannan zaman kuma duk musulmi ne domin duniya aka sa a gaba ba a son juna dan Allah mu sani kan cewa ita wannan duniya da ake ta wannan fafutuka a kanta har wa'ansu su bar addini har wa'ansu su kasa sanin dadin su musulmai ne in dai wannan duniyar ce a kanta za ka rufe ido ka ki dan uwanka a kanta za ka rufe ido kai wa dan uwanka shari da kazafi a kanta za ka rufe ido kai wa dan uwanka hasada a kanta za ka rufe ido kai wa dan uwanka mummunan fata to ka sani na sani sama da shekara 1400 manzon Allah ya ba mu labarin Allah ya tsine mata albarka ya ce a duniya mal'una ita wannan duniyar Allah ya kwashe mata albarka yace wa mal'unun ma fiha da abin da ke cikin duniyar shi ma manzon Allah yace Allah ya tsine masa albarka yace illa zikrallahi wa ma walahu sai ambaton Allah da abin da ya jibanci ambaton Allah wa alim wa mutaallim da kuma malamin addini da daliban ilimin addini wadannan guda hudun kadai su manzon Allah yace Allah ya cire su daga tsino da yawa duniya amma duk abin cikin ta Allah ya kwashe musu albarka suratu taha tana ba mu labari Allah ta'ala yana cewa wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza suratul kahfi afwan suratul kahfi Allah iya cewa za mu sanya duk abin da ke bayan ƙasa a duniya kafin Allah ya sa abu saka ho sai ya zama bola sa'idan juruza sai ya zama to bola wanda ba me so ba me amfani da shi Qur'ani ya ba mu labari wa idhal isharu utilat kafin kiyama ta tsaya sai kaga raquma manya manya suna yawo ba masu su sai kaga motoci a jibge ba masu su sai kaga kudi buhu buhu bankuna a bude amma ba masu su domin aikin su ya kare kashe su ya so wannan fa ita ce duniyar yan uwa akan ta kake fada da dan uwanka akan ka kake yiwa wannan shari akan ta kake gallaza wannan akan sa kake bunnewa wannan wannan abu akan sa kake shirka akan wannan kafin ta kare sai Allah ya maida ita wannan kuma dan abin da zaka samu a cikin ta ne manzon Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam tun kana cikin mahaifiyarka wata hudu da samun junanka mal Allah zai turo malaika ya busa ma numfashi a ba malaikan umarni ya rubuta ma kaddarin ka guda hudu bi katabi rizqi wa amalihi wa ajlihi wa saqiyin aw sa'id wa shaqiyin aw sa'id wannan tun kana wata hudu a cikin jatimar ka kama wannan ko baka isa ka fita daga wannan rubutun baka isa ba wallahi abinda malaika ya rubuta mana arziki sai ka mallake shi zaka mutu idan ya kare kab naira ɗaya baka karawa a duniya yanda ka san baka karawa kanka kwana ɗaya ko awa ɗaya ko minti ɗaya haka nan arzikin da Allah ya yi ba ma in ka cinye ko naira ɗaya baka karawa zaka rufe lahira ka san da wannan na san da wannan to me hankalinka zai tashi akan wannan rayuwa me zaka zamto hadisuna na bala'i a cikin al'umma kana oye abubuwa suna tashin goran zabi akan ka tara kudi kawai to in ka tara kudin sai me kuma karshe dai mutuwa ce yayi summa amatahu fa aqbara summa iza sha'a anshara kallalan ma yaqdi ma amara wannan shine dan gadan fa mi kokari mu koyi san junan gaskiya ƴan uwa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasula sai Allah ce ulaika sayarhamhumullah wannan Allah zai musu rahama Allah ya samu da cikin su ya ƴan goma su albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a alkhairi iya cikin hadin kai kai ka bada fiskar hadin kai kuma ka nemi hadin kai ƴan uwa alkhairi iya cikin wannan babu alkhairi ga wanda baya neman hadin kan al'umma kuma in an nemi hadin kansa ba zai goye baya ba mu sani ya ƴan uwa yanda Allah yake koyar da mu hata cikin addu'a ka so dan uwanka na so dan uwana hatta ma'aikin Allah yake cewa duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a a bayan idonsa bai sani ba ka san wani iya da bukata a gun Allah kan masa addu'a bai sani ba ko baka faɗa masa ba to Allah zai tashi mala'ika yace kai ma mala'ika iwa wannan bawon Allah addu'a ko mala'ikan zai ce kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa dan uwanka da addu'ar karta mala'ika wanne wacce ta fi alkhairi ai babu shakka addu'ar mala'ika ta fi alkhairi domin su laya sunallahi ma amarahum li wa yaf'aluna ma yumur kun ga hatta addu'a Allah ta'ala bai koya mana mai mu kadai daga cikin su ma Allah yake fadar bayin sa na kwarai Allahumma rabbana atina fid dunya hasana atina bai ce atini ba atina ka ba mu a duniya mai kyau a lahira mai kyau hatta lafazin addu'a akwai hadin kai a ciki ya yi uwa mu duba Fatiha yanda Allah ya aje wasu darusa a ciki kai da kanka kake kaiwa Allah labari halin da kake ciki amma tare da ƴan uwanka kake cewa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa baka ce kai kadai nake bautawa baka ce iyyaka a'budu ba sai kace iyyaka na'budu, to mutumin da kake kai labarin iyaye wa Allah bauta a fadar Allah, to me zaka mai hasada ko me zaka mai mugunta ko? In dai har ka san wannan darasin, kace Allah gare ka muke bauta, gare ka muke neman taimako, kuma kace Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah shiryar da mu ba ni ba, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Mutumin da zaka ce Allah shiryar da shi hanyar aljanna, to me abun masa hasada, me abun masa gaba da juna, me abun uzura mai da takura masa kuma? Ga karatu a ƙasa ƙasa ya yan uwa, mu yi kokarin fahimta domin gyara rayuwar, hatta sakon da ke cikin wannan haɗin kai yake nunawa. Mu sani ya yan uwa masu albarka, Usman dan Affan, Allah ya ƙara yarda da shi, wata rana lokacin iya khalifa ya je aikin haji bisa ka'ida, a ranar Arfa ana jam kasran, jam'an kasran, ana yin sallan azhar da al'asr a lokaci ɗaya kuma raka'a biyu. Lokacin manzon Allah haka aka yi sallallahu alaihi wasallam, lokacin Abubakar haka aka yi, lokacin Umar haka aka yi, amma da Usman ya zo sai ya cika sallar azhar ta zama raka'a huɗu. A lokacin da sahabbai suraka shi aikin haji, akwai Abdullahi dan Mas'ud a ciki, kuma malami ne cikin sahabbai, kowa ya yi da iliminsa, aka zagayo aka ce ya ibn Mas'ud ga abin fa da khalifa yayi ba, ya saba wa manzon Allah, ya saba Abubakar, ya saba Umar, ya za a yi mu bi shi akan wannan? Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce alai ijtima'u khairun wal i'it wal ibtilahu sharrun, yace haɗin kai akwai alkhairi a cikinsa, rarrabuwa kuma akwai shiri a cikinta. Yanzu na balle na ce ba zan bi Usman dan Affan ba, to sharrin da zan haifar Allah ne saka shi saka, amma a Qur'a dunkule a huɗa akwai alkhairi a cikinsa. To wannan karantarwa ce ta addini ya yanwa, ba komai bane zai sa karbar dan uwanka, ba wai komun kankantar abu ba zaka ce kai kai bara'a da wane, kai ba ruwanka da wane, a'a akwai gaboi da yawa wanda ɗauki hankali yake a kansu, rufe ido yake a kansu, ba a kallonsu, domin an furela da ta haɗa mu ce musulunci. Da ƙarshe akwai ƙabilar Al-Ash'ari, Ash'arawa, ƙabilar Abdullah Abu Musul Ash'ari, Allah ya ƙara yarda da shi. Akwai wani aiki da suke yi wanda jin daɗin aikin da suke, hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ya zama su, su ma sun zama shi. Abin da suke yi ku shi ne, kamar irin wannan lokacin da ake cikin kuncin rayuwa, abinci ya ƙare, ba kuɗin siya ga tsada, to Ash'arawa, unguwa ko gari ko yanki, sai a sa rana da lokaci a sanar kowa abin da Allah ya hore masa ya fito da shi na abinci, a zuba shi a mai buhu goma ya fito da su, mai buhu biyar ma haka, mai ɗaya ma haka, mai rabin buhu ma haka, mai mutu ɗaya ma ya zo, kai wanda ba shi da komai ma ya zo gun, haka ake yi. Kuma ko san sahabbai da gaskiya duk abin da ke gunka ba za ka bar ko kwaya ɗaya barki, za ka fito gaba ɗaya. Idan an tara wannan abu a gu ɗaya, sai a raba shi bisa wuya, da mai buhu goma da mai mudu ɗaya, sai a yi kaso daidai da daidai kowa ya ɗauka. Da manzon Allah ya ji wannan labarin yadda suke, sai ya ce humminni wa anabi, waɗannan ƙabilar, wannan haɗin kan da suke a junansu, to ni na zama su, su ma sun zama ni, domin irin amincewa da abin da suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ina wannan haɗin kan da muke ciki? Kana da buhu goma amma makwacinka zai fara da yunwa, kana da naira 100,000 kaza amma jinya sai ta kashe makwacinka, kana ji kana gani, ba za ka taimake shi naira 10,000 ba, kana ji kana gani, ai wa makwacinka wulakanci kan kuɗin gidan haya, kana da yadda za ka biya masa. Haka muke rayuwa ba yanwa, wannan ita ce rayuwar da muke. Ina tasirin musulunci? Ina tasirin sallolin jami'in da muke? Ina tasirin alkur'anin a junanmu? Ina tasirin karanta tarihin sabbi a junanmu? Ba haka suke yi ba, ba irin wannan rayuwa suke yi ba. Mu gyara idan muna so mu zamto tare da su a gobe alƙiyama, amma irin wannan rayuwar wanda kowa abin da ke gabansa kadai ya sani, bai san damansa ba, bai san hagunsa ba, bai san gabansa ba, bai san bayansa ba, wannan ba rayuwar addini bace, ba rayuwar musulunci bace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa dukkan wanda iya da hali, iya da yanda zai yi, ya taimaki dan uwansa, kuma ya sani dan uwan ya kwana da yunwa ba shi da abinci, shi kuma iya da abincin da zai bai makocinsa bai bashi ba, to manzon Allah ce bashi da imani. Sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi da imani. In dai ka san makocinka zai kwana da yunwa, kai kuma kana da mudu 10 mudu 5 a gida, ba za ka dau ɗaya ko biyu ka bashi ba, ya ciye toshe wannan matsalar ta wannan rana, to manzon Allah ce kai kan baka da imani. Wannan duka irin rayuwar da ake kenan. Yasa in aka samu rashin imani to ba tausayi. A yau ba, matsalar ƙasar nan tamu ta zamto a harkar cin abincinmu ce. Me sai da amfani abinci sai ya koye don ya yi tsada, maƙocinsa iya ciki, babansa iya ciki, ƙanin babansa iya ciki masu siya, ƙanin uwarsa sara ciki masu siya. Amma sai ya koye yi tsada ya siyarwa da wadannan mutane. Limaminsa iya ciki, malaminsa yana ciki, amma bai da tausayin da zai tausaya musu. Harkar man fetur ta zamto cewa ita ma harka ce ta neman abinci. Wani iya da lita sama da 1000 kaza, amma sai ya koye su a ƙarƙashin ƙasa ya fito da su. Sai sun ƙara sun linka. Karka manta a cikin wanda wannan linkin naka zai shafe su akwai ɗan uwanka ba, akwai ƙanin babanka, akwai ƙanin gyatimarka, akwai malamin da ya koya ma sallah da addini, duk suna ciki. Idan da imani da tausayi waɗannan za ka zo su faɗa cikin bala'i. Ai, ba za ka zo su faɗa cikin bala'i. Al-mu'min akhul muslim. Manzon Allah kuma yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi. Kai da ka boye kake jiran su lunku. Kai yau idan Allah ya maida kai talaka, za ka so kai ma amma linkin baliki a kanka, za ka so? Ba mai son wannan. To in har ba za ka so ba zan so ba, ta yaya za mu so yan uwan wannan? Kaga da kawai muna kore kanmu daga layin imani ke. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ta'ala ya sanya imani da tsoronsa da tafsiri cikin zukatanmu. Babu shakka ya 'yan uwa, dukkan wanda yake rayuwa a yanzu ya san muna cikin wasu jarrabawa wanda suke da alaka da rayuwarmu kai tsaye, musamman abin da ya shafi harkar wutar lantarki. An sami matsala mafi girma a 'yan shekaru nan da ba taɓa samu ba a irin wannan lokaci. Sannan hakan ya haifar da wahalhalun ruwan sha, da ruwan da za a girka abinci ya yi wahala ga wasu mutane. Kuma ana cikin wannan jaraba, kuma ga tsadar man fetur ita ma ta zo. Jaraba guda uku duk a lokaci ɗaya. To mu sani cewa Allah baya mantuwa, kuma Allah ba bai san abin da yake faruwa ba ne. Allah ya sani, kuma ya san duk abin da yake faruwa. Saboda haka abin da ake bukata gare mu abu ne guda biyu kawai. Baka da ikon da zaka tsaye da wannan matsalar, in ba Allah bane sai ne. Kuma Allah ana kusantarsa ne da abubuwa guda biyu idan ba za'a iya su. Tuba daga zunubi da kuma komawa zuwa ga Allah wajen ƙara da'a gare shi da bauta gare shi. Wannan kawai karka daɗa karka rage shine maganar dukkan wani bala'i. Masu zunubi a bayyane ko a ɓoye sun sani su yi wa Allah alƙawarin su tuba. Sannan kuma mu dinga ƙara iza himma wajen ƙoƙarin yi wa Allah da'a da bauta gare shi. In Allah ya ga mun koma gare shi da gaske, to kafin ka ifta ido ka rufe, Allah zai iya hukuncinsa gaba ɗaya. Duk wannan abin ya zama tarihi. Amfanin tuba daga zunubi, ya 'yan uwa. Wata rana Annabi Musa alaihi salam, a lokacinsa an samu ƙarancin ruwa bari, sai suka fita bayan gari suke roƙon Allah ya ba su ruwa. Sai Allah ya yi wa Annabi Musa wahayi cewa, ya Musa, ba zan yi ruwa ba. Akwai wani bawa na cikin kunan iya aikata mun zunubi, sai ya tashi ya bar cikin kusa, nan zan yi ruwa. Annabi Musa ya faɗa wa mutane haka cewa ga wahayin da Allah ya mun yanzu. Saboda kai da ka san kana yi wa Allah zunubi, ka tashi ka bar wannan gobe. Kowa ya zuba ido ya kowa zai tashi. To shi mai laifin ya san shi ne. Ya sunkuyi da kai, ya ga ba wanda ya tashi, kuma ya san shi ne mai laifin. Sai ya ga idan ya tashi daga wannan gobe, to ba shi ba har jikokinsa, to ya shafa musu bakin fanti. A take da Allah ya so shi da rahama,
a zuciyarsa sai ta karaya sai ya ce Allah ya tuba ko tashi bai yi ba yace Allah wannan laifin da nake ma har ya jawo al'umma sun samu bari da karancin ruwan sha ya Allah na tuba a zuciyarsa sai faɗuwa iya fadar tubansa da Allah ya karba a take sai Allah ya kawo wa Annabi Musa yace ya Rabb ka ce sai wani ya tashi daga cikin mu ya Allah baka yi ruwa kuma na duba kabba wanda ya tashi sai Allah yake faɗa wa Annabi Musa shi wannan bawa nawa da nace ba zan yi ruwa ba sai ya tashi to ya tuba ya na karbi tubansa kuma ya tuba sai Annabi Musa yace Allah ina so ka nuna min shi sai Allah yace to Musa iya laifin ma ba nuna ma shi ba balanta na ya tuba ai magana ta wuce kuma Allah ta'ala ya samu dace mai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan da kansa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kafin nan nazo na samu malam mai firi ko ba iya fadar wasu maganganu masu shiga jiki kuma ne ma ido na ya nuna mun gashi sai fankoki shida har wannan bakwai cikin masallaci amma hudu ba sai na san da kansa kun gaba abin da yi baya duk ba sa jin iska ba kuma wannan bata gagare mu mu dai iya mu da muke sallah a masallaci na wallahi bata gagare mu wallahi bata gagare mu kun ga illar da ake fada ta rashin hada kai an ce liman yayi magana ba sau ɗaya ba sau biyu yanzu dan Allah mu kwatanta kanmu a ce nan ba masallaci bane gun wasu masu ibada ne a ce shugaban su ya ce kafin nan da rana ya to iya so a magance wannan matsala wallahi tallahi ba za ta kai ba za a gyara ta ba za ta kai ba wannan satin Allah ta'ala ya kara wa malam Kabiru gobe lafiya yayi wa'azi an gwana sarau yake cewa da wani abokin sa a garin Kaduna iya harkar jirgin sama har siyarwa iyayi yace kiristoci suka je za su siyarwa fasal jirgin sama a nan garin Kaduna nan Kaduna a wannan yanayi bai sani ba sun ce jirgin sama suke so za su siya wa malamin su amma mu fanka ta gagare mu fanka yanzu in ta ɗakin ka ce ko ɗaki na zan bar ta haka tsakanin mu ga Allah in a ɗaki na fanka take ko a ɗakin ka zan bar ta sama da sati a tsaye tsakanin mu ga Allah muke wannan magana fa saboda ka mu tashi mu gyara ba wani lallabawa da za a yi ɗan hisba ku tsaya a bakin gate sai mun tara kuɗin da zamu gyara bankokin nan a shine magana gaskiya kawai idan mun yi sallah ku tsaya da hulunan ku har waje ga dai ɗakin Allah kar ayi abun kunya ɗakin Allah ne fa al-masjid baitullah ɗakin Allah ne mu kuma bayin Allah ne to Allah iya bukata mu gyara mai ɗakin sa ki ya halice mu duk abin da kake da shi ya baka numfashi ya baka komai kuma ya ce ka gyara mai ɗakin sa ba za ka gyara masa ba saboda ka ina kira gare mu duk abin da ake bukata matukar bai fi karfin mu ba mai yunkuri mu gyara sai Allah ya dafa mana yanzu ba muke cewa Allah dauke mana wahalar wannan Allah ya sa a gyara mana ne fannan Allah sa mai fetri ya sauko ba haka muke yi ba ko ba ma wani addu'a ne to kuma Allah ya ce wa masa mun gimi kuma sai mana tsoron mu yake ji Allah tsoron mu yake ji ne da kansa ya ce fattaqullaha allati sa'aluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke daga hannu kuke roƙonsa saboda ka ina kira gare mu dan Allah mu dinga sa imani wajen taimakon addini a zuciyar kar mu ce komai wai sai wani kamsila ya mana sai dan majalisa ya zo sai gwamna ya zo a'a kai ma aiki da dama da ke hannunka aljanna ake nema idan ana neman aljanna ba ka tsaya wani zo shi gaba ka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a hanyar aljanna rigan ya ake kowa yayi abin da Allah ta'ala ya hore masa Allah ya ba mu ikon gyarawa lalle ilalla ina kira ga babban murya mu tara taimakon da zamu gyara wannan matsalolin da Allah mu bewa Allah rancen da yace mu bai zai linka mana Allah ba wasa yake da mu ba kuma alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya ba mu ikon yi Allah ya ba mu ikon amsawa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Allah ta'ala mun roƙon ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah Allah dukkan wata matsaloli na rayuwa Allah ta'ala ka magance mana su ya Allah Allah ka bamu da munami albarka Allah ka bamu da munami albarka Allah ka bamu da munami albarka ya Allah ta'ala muna roƙonka dukkan wannan matsaloli na harkar ruwan sha da harkar wutar lantarki da tsadar man fetur da tsadar abinci da tsadan rayuwa ya Allah ta'ala ka mana kashe su ya Allah ya Allah ka magance mana dukkan wannan musibu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya wannan gari namu na Gombe Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali kasar mu Nigeria Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da karuwan arziki duniyar musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da yake damu mu Allah ka mana maganinsa duk abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka cimma mana Allah ka taimaki malamanmu Allah ka dafa musu Allah ka goya musu baya Allah ka ba su tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.